Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Grace Alhira Abdu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau Laraba 1 ga watan Fabrairu na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
To Maryam, Papa Roma Francis ya isa Kinshasa babban birnin demokradiyyar jamhuriyar Congo jiya Talata, wata ziyara ta kwanaki 6 da zai yi a kasar da kuma Sudan ta Kudu. Ministan harkokin tsaron kasar Ukraine ya kai ziyara Faransa, inda ya nemi tallafin jiragen yaki da za su taimaka wa Ukraine shawo kan mamayar da Rasha ta yi wa kasar na kusan shekara guda. Kana wani babban shugaban kungiyar ta'addanci da ake alakantawa da Al-Qaeda yana wata tattaunawa sirri a yankin Sahel da kungiyoyin da ke dauke da makamai a arewacin Mali, waɗanda ke fada da mayakan da kungiyar IS ke marawa baya.
To madalla, yayin da ake shirye-shiryen babban zabe a Najeriya, a yau za mu kawo muku ɗan takaitaccen tarihin siyasar jihar Bauchi da ke arewa maso yammacin Najeriya, wacce ta yi fice a fagen siyasar ƙasar. Kasancewarta jihar da ta samar da Prime Minister Najeriya na farko, marigayisa Abubakar Tafawa Balewa. Bayan haka za ku ji cewa gwamnan CBN a Najeriya ya tabbatar wa majalisar wakilan kasar cewa bankuna za su ci gaba da karɓar tsofaffin kuɗin naira bayan ƙarewar wa'adin 10 ga watan nan na Fabrairu. Game da matsalar ƙarancin sabbin kuɗi da ake fuskanta a ƙasar, ɗaya daga cikin mambobin kwamitin wucin gari da aka kafa domin duba manufar canjin naira ya ce akwai saɓani tsakanin babban bankin da sauran bankuna.
Akwai saɓani a tsakanin shi gwamnan babban banki da kuma su kansu bankunan. Su bankunan sun ce ana ba su kuɗi kaɗan. Shi babban banki ya ce kuɗin nan yana ba da shi isasshe. Saboda haka an san mai ƙarya tsakanin bankuna da su ita babban banki. Saboda haka mun ce to a kawo mana a rubuce nawa ne aka ba kowace banki.
To za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba, yau ma muna nan tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk sanyin na ya shirya zai kuma gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, ga cikakkun labarai mai karantawa Alheri Grace Abdu. Papa Roma Francis ya isa Kinshasa babban birnin demokradiyyar jamhuriyar Congo jiya Talata, wata ziyara ta kwanaki 6 da zai yi a kasar da kuma Sudan ta Kudu. Papa Roma ya isa da sakon zaman lafiya, kwanciyar hankali da sasantawa kasashen da suka yi fama da rikici na tsawon shekaru. Tun farko Papa Roma Francis ya yi wato niyyar ziyarta Goma da ke arewacin Kivu, sai dai ya soke wannan shirin sabili da tashin hankalin da ake yi tsakanin 'yan tawayen M23 da dakarun kasar Congo. Mai nazarin lamura da fashin baki kan harkokin siyasa Tanyoma Rukumbuzi ya ce Papa Roman zai jawo hankalin duniya kan rikicin da ake yi a demokradiyyar jamhuriyar Congo.
The Pope will talk about the country's leadership and what to expect from its leaders.
Sabili da matsalar tsaro da ake fama da ita a yankin da ke shafar farin kaya, yayin ziyarar tasa, sakon shi zai ja hankali kan ta'asar da ake tafkawa a yankin da ke ƙara muni. Zai kira da kare rayukan farin kaya. Masu sharhi kan lamura Amurka sun bayyana cewa ziyarar da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai kai Beijing ba tana nufin za a samu wani gagarumin canji a dangantaka tsakanin China da Amurka ba. Blinken zai kasance babban jami'in diplomasiyyar Amurka na farko da zai kai ziyara Beijing tun shekara ta 2018. A halin da ake ciki kuma, jami'ai daga kasashe biyu suna shirin wata ganawa fuska da fuska da kuma wadda za a yi a gefen taro tsakanin shugabannin kasashen biyu wannan shekarar, bisa ga cewar wani jami'in Amurka da ya nemi muryar Amurka ta saya sunansa. Sai dai ba a tsammanci ganawar ta Blinken da shugaban jamhuriyar China za ta bude wata kafar barin ƙarin tattaunawa ko kuma rage takun sakar da ake yi tsakanin kasashen biyu ba. A wannan watan Blinken ya shaida wa wani taro a cibiyar nazarin harkokin siyasa ta jami'ar Chicago cewa samar da damar tattaunawa za ta rage tsamarin da ke tsakanin kasashen bisa ga cewarsa an samu dan ci gaba bayan ziyarar 'yan majalisar wakilai Nancy Pelosi a lokacin da take kakakin majalisa. Ministan harkokin tsaron ƙasar Ukraine Oleksiy Reznikov ya kai ziyara Faransa jiya Talata domin tattaunawa da shugabannin ƙasar, inda ya nemi tallafin jiragen yaƙi da za su taimaka wa Ukraine shawo kan mamayar da Rasha ta yi wa ƙasar na kusan shekara guda. Jami'an ƙasar Ukraine sun yi kira, wato jami'an ƙasar Ukraine sun yi kira ga abokan ƙawancensu na ƙasashen yammaci su tura jiragen yaƙi domin daƙile hare-haren da Rasha ke kaiwa, sai dai izuwa yanzu haƙarsu bata cimma ruwa ba. Da manema labarai suka tambaye shi ranar Litinin ko zai tura jiragen yaƙi Ukraine, sai shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya ce komai yana iya yiwuwa, sai dai ya bayyana sharuɗan da za a gindaya kafin haƙar wannan ta cimma ruwa, da suka hada da sharaɗin cewa makamai ba za su taɓa ƙasar Rasha ba, ba za su assasa yaƙin ba, ba kuma za su rage ƙarfin da karin ƙasar Ukraine ba. Shugaban ƙasar Amurka Joe Biden ya faɗa ranar Litinin cewa Amurka ba za ta tura wa Ukraine jiragen yaƙi samfurin F-16 ba. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da Faransa bata tsaye da shawarar tura tankunan yaƙi Ukraine ba, bayan shafa makonni tana matsawa Berlin lamba ta samar da tankokin yaƙi samfurin Leopard 2 da kuma ƙyale abokan ƙawancenta su sake tura tankunan yaƙi ƙira Jamus.
Madalla, kafin ku ci ƙarshen labaran duniyar za mu taɓo ɓangaren rahotanninmu. Yayin da aka shiga watan yin zaben gama gari a Najeriya, rahotonmu na musamman a yau ya duba tarihin siyasar jihar Bauchi da ke arewa maso gabashin Najeriya. Yaƙin zaben da ake yi a wannan karan ya sha bamban da zaɓukan da aka yi a baya a jihar. Kuma bincike ya nuna cewa 'yan takara sun sauya salon yakin neman zabansu, musamman wajen kai ziyara yankuna da garuruwa domin bayyanawa jama'a manufofinsa kai tsaye. Ga ƙarin bayani daga wakilin muryar Amurka Abdulwahab Muhammad.
Talaka kamar kuka a kuri'ar kayancinka, ka rike makamanka ita za ta cece ka.
Jihar Bauchi jiha ce da ta fice a siyasar Najeriya, kasancewarta ita ce jihar da ta samar da Prime Minister Najeriya na farko marigayi Sa Abubakar Tafa Balewa da kuma marigayi Malam Sa'adu Zungur. An kirkiro da jihar Bauchi a shekarar 1976 daga tsohuwar jihar Arewa maso gabas. Gwanon farar hula na farko shine marigayi Alhaji Abubakar Tatare Ali a shekarar 1979 zuwa 1983 a karkashin jami'ar MPN. Gwanon farar hula na biyu shine marigayi Alhaji Dahiru Muhammad Deba karkashin shugaban kasa na soji Janar Babangida a jami'ar NRC daga shekarar 1992 zuwa watan Nuwamba shekarar 1993, sai Janar Babangida ya sauka daga mulki ya danka ga hannun marigayi Enes Shonuka a matsayin rikon kwarya kafin marigayi Sani Abacha ya kifar da mulkin. Gwamnan farar hula na uku shine Ahmed Adamu Ma'azu, ya yi mulki daga shekarar 1999 zuwa 2007 na karkashin tutar PDP. Gwamnan farar hula na hudu a jihar shine Malam Isa Yaguda, ya yi mulki daga shekarar 2007 zuwa 2015 a karkashin tutar ANPP. Daga baya kuma sai canja sheka zuwa jami'ar PDP. Gwamnan farar hula na biyar da aka yi a jihar Bauchi shine Barista Muhammad Abdullahi Abubakar daga jami'ar APC a shekarar 2015 zuwa 2019. Sai gwamnan jihar Bauchi na biyar Sanata Bala Abdulkadir Muhammad ya hau kan kujerar gwamna a shekarar 2019, wanda halin yanzu shi ke rike da ragamar mulkin jihar. Comrade Abdullahi Koli, masanin siyasa a Najeriya, ya yi waiwaye kan yadda siyasar Bauchi take ga kuma abin da ya ce.
To, ana hakika jihar Bauchi ba kashin yarwa ba ne idan aka zo maganan harka ta siyasa, domin jami'a ce guda idan aka biya ga sauran siyasu suke gudana a sauran jihohi. Irin wayannan da su suka da shi marigayi Sa Abubakar Tafa Balewa ya harsasa a jihar Bauchi, kuma har gobe ana mutunta wannan darussuka da ya koyar musamman bayan shi irin su Sa'adu Zungur da irin su Talman Bauchi da makamanta waɗanda suka yi fice a siyasar Najeriya saboda irin wannan aƙida da manufofi da tarbiyya da suka samu daga magabata.
Salisu Ahmed Salele dan gwagwarmayar tabbatar da wanzuwar demokradiya ya ce siyasa a jihar Bauchi abin ayaba ne.
A jihar Bauchi sai dai mu gode ma Allah subhanahu wa ta'ala sakamakon inda kowa ya fito yake yakin neman zafansa. Ya'ya a jihar Bauchi sun mai da siyasa. Siyasa ce na ka zo ka faɗi ra'ayinka da albarkacin bakinka mai hankali kuma sai ya sa a faranti.
A ɓangaren siyasar mata akwai ci gaba kamar yadda wata 'yar siyasan ta shaida min.
Ni ce mai suna Halima Isa daga jihar Bauchi. Alhamdulillah na ga dai siyasar mu ta kasar mu na Bauchi ana samun ci gaba ta gurin mata sosai. Akwai mata wanda suka yi shugabanci kamar ɗan majalisa da kuma mace da ta fito ta yi takarar gwamna.
Daga bisani na tuntubi wasu 'yan jihar Bauchi game da yadda suke bukatar ganin zaɓuɓɓukan za su gudana.
Sunana Lukman Elman daga jihar Bauchi, Bauchi local government. Yadda aka ce za a yi zaɓe tsakani da Allah, dukkan wanda ya ci ya yadda cewa Allah ne ya bashi, wanda ya faɗi kuma ya yadda cewa Allah bai bashi ba, a dai zaɓi lafiya a gama lafiya.
Sunana Zainab Ibrahim daga Bauchi. Fata na Allah Ubangiji ya sa a yi zaɓe lafiya, duk wanda ya ci Allah ya sa a bashi.
Sunayen 'yan takarar kujerar gwamna da suke kan gaba da mataimakansu sun haɗa da Bala Abdulkadir Muhammad da mataimakinsa Awal Muhammad Jato PDP, Air Marshal Baba Sadiq Ritaya da mataimakinsa Shehu Aliyu Musa APC, sai kuma Halliru Daudu Jika da mataimakinsa Muhammad Gadauji Azare AMPP. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Latino da Sardauna premium arewana ko in ce masoyi na gidan kasa yake kwana. Wai wayo ga yan baya sun face akan hanya sun biye wa zuciya ruɗi na duniya.
Madalla a gaida Abdulwahab Muhammad. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Ƙasar China ta bayyana matukar damuwa kan rahotannin da ke nuni da cewa Amurka tana kokarin ƙara takaita sayarwa kamfanin fasaha Huawei fasahar Amurka. Kamfanin da jami'an Amurka suka bayyana a matsayin mai cike da barazana ga harkokin tsaro sabili da zargin da ake yi wa kamfanin cewa yana taimakawa ayyukan Beijing na leken asiri. Kamar yadda mujallar Financial Times ta fara wallafawa, ma'aikatar harkokin cinikayya ta Amurka ta sanar da kamfanonin Amurka cewa ba za ta ci gaba da bada lasisin saidawa kamfanin Huawei fasaha ba. Ta haka aka toshe hanyar sadarwa kamfanin da ke Shenzhen, muhimman abin da yake bukata. An fara sa ido da takawa kamfanonin China burki ne karkashin gwamnatin Trump da ta sa kamfanin a jerin kamfanonin da aka haramta sayarwa fasaha a shekara ta 2019. Sai dai aka daga waɗansu kamfanonin Amurka kafa da suka hada da Qualcomm da kuma Intel su samar da lasisin fasaha da ba na 5G ba. Tunda ya hawa mulki a shekara ta 2001, shugaba Joe Biden ya dauki tsauraran matakai fiye da na magabacinsa Donald Trump. Yanzu haka, bisa ga dukkan alamu, gwamnatin Biden tana kan hanya haramta sayar da kowace irin fasaha ga kamfanin na Huawei, a cewar Sam Howell, wanda ya nazarin kimire bayanan kididdiga a cibiyar sabo fasaha tsaro ta ƙasa ta Amurka. Daga ƙarshe, wani babban shugaban ƙungiyar ta'addanci da ke da alaƙa da Al-Qaida yana wata tattaunawar sirri a yankin Sahel da ƙungiyoyin da ke ɗauke da makamai a arewacin Mali da su ma kamar shi suke faɗa da mayakan da ƙungiyar IS ke marawa baya, bisa ga waɗansu majiyu da ke da masaniya akan wannan tattaunawar. dan jihadin shine Iyad Ag Shali dan kabilar Tuareg shugaban wata kungiya da ake kira kungiyar tallafawa musulmi da kuma addinin musulunci GSIM wanda ke fafatukar gwada karfin iko a yankin Sahel tsakaninta da kungiyar IS ya gana kwanan nan da kungiyoyi da dama a arewacin Mali da ya hada da ganawa da shugabannin kungiyoyi da ke dauke da makamai da ke kazaman yaƙe-yaƙe da ake zubar da jini tsakanin su da kungiyar jihadi ta IS bisa ga cewar majiyu.
To labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Babban bankin Najeriya, wato gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele ya ce bankuna za su ci gaba da karɓar tsofaffin kuɗin naira bayan ƙarewar wa'adin ranar 10 ga watan nan na Fabrairu. Emefiele ya faɗi haka ne a lokacin da ya bayyana a gaban kwamitin majalisar wakilai na wucin gadi da aka kafa domin duba manufar canjin naira. Sai dai ƙwararru da masu ruwa da tsaki na cewa lamarin da ban mamaki. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A lokacin wannan zama na musamman da kwamitin ya yi da shugaban babban bankin Najeriya Godwin Emefiele, shugaban kwamitin wucin gadi Alhassan Ado Doguwa ya ƙara jaddadawa Emefiele da tawagarsa muhimmancin bin doka ta 20 ƙaramin sashi na 3 da ta umarci CBN ya ci gaba da karɓar tsofin takardun kuɗi bayan cikar wa'adin nan take ba tare da ɓata lokaci ba. Emefiele ya ce ya gamsu da wannan bayani. To sai dai ƙwararre a fannin tattalin arziki na ƙasa da ƙasashe Abu Idris Mikati ya yi tsokaci cewa
abu ne wanda yake za a ce akwai kunya da ban mamaki da al'ajabi. Anya ya kamata a ce irin masanan da aka tara daga ma'aikatar shari'a zuwa ma'aikatar kuɗi ta ƙasa zuwa ita kanta babban bankin a ce sun kasa gano wannan tsarin ko kuma wannan doka da aka dade da ita wai har sai da aka bari majalisar wakilan tarayya ya gano ya kawo ta.
Daya cikin AN kwamitin Ahmed Hassan Fulata ya ce lalle abin da ya faru tun daga lokacin da aka fara wannan manufa babban banki ya yi kurakurai a wurare da dama kuma dole ne kwamiti ya tabbatar cewa sun ba da sabbin kuɗi isasshe.
Sun yi kuskure kuma ya yarda sun yi kuskuren kuma akwai sabani a tsakanin shi gwamnan babban banki da kuma su kansu bankunan. Su bankuna sun ce ana ba su kuɗi kaɗan. Shi babban banki ya ce kuɗin nan yana ba da shi isasshe. Saboda haka a san mai ƙarya tsakanin bankuna da su ita babban banki. Saboda haka mun ce to a kawo mana a rubuce nawa ne aka ba kowace banki tun daga lokacin da aka fara wannan canjin kuɗin. Kowane za mu, saboda haka idan mun samu wannan alƙaluma za mu kirawo mu ce to ita ina aka haihu a ragaya ko banki an ba ku kaza. Yasa har yanzu kuke cewa ba za ku ba wa masu kuɗi kuɗinsu idan sun zo a kan kanta ba.
Shi kuwa ɗan majalisa mai wakiltar tarauni a jihar Kano Hafiz Kawu ya ce majalisa ta amince da sauya fasalin kuɗin amma abubuwan da suka biyo baya su ne suka kawo cece kuce.
Ba za ka zo ka kawo doka ka ce saboda ɗan ƙalilan amma kuma akasarin mutane da yawa su sha wahala ba. Akan yi doka ne don menene? Don akasarin al'umma su ji daɗi. In yaso ko ɗan tsirari sun sha wahala ba damuwa, amma bai kamata a ce doka da jama'in al'umma da yawa kashi 99 cikin 100 su sha wahala ba, kashi 5 su ji daɗinta, ko kuma don kashi 5 ka ce ka kawo wata doka da za ta jefa mutane cikin kunci. Tattalin arzikinmu bai yi ƙarfin da za ka zo ka ce kowa ya tafi ATM ya je ya ciri kuɗi ba.
Godwin Emefiele ya tabbatar wa 'yan majalisar cewa CBN na ɗaukar matakai da dama don tabbatar da rarraba sabbin kuɗaɗen yadda ya kamata, kuma 'yan Najeriya ba za su yi asarar kuɗaɗensu ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Shin menene ƙarfi ko damar da jam'iyyun siyasar Najeriya da 'yan takararsu suke da shi na lashe zaben shugaban ƙasa? Kuma ina ne kowannensu yake da gibi? Jama'a assalamu alaikum. A makon da ya gabata mun soma tattaunawa da Farfesa Bello Muhammad Bada, shehin malami a Jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto, kuma mai sharhi kan lamuran siyasa, inda ya yi mana fashin baki kan jam'iyyun siyasar Najeriya da kuma 'yan takarar su na shugaban kasa, a yayin da ya rage saura kwanaki kalilan a gudanar da babban zaben kasar. A ci gaba da fashin baki kan zaben, Farfesa Bello Bada ya yi tsokaci kan tasiri da karfi da damar da jam'iyyun da 'yan takarar su suke da shi a zaben mai zuwa, da kuma watakila bangarorin da kowannen su yake da wani kalubale ko gibi.
To wata in ka duba yanda aka kasa Najeriya kusan kashi 6, akwai kashi 3 a arewa, akwai kashi 3 a kudancin Najeriya. Daga arewa kashi guda wanda ya kunshi arewa ta yamma sun hi kowa yawan kuri'u waɗanda suka yi rajista. In ka dubi gehen Yarbawa sun hi kowa yawan kuri'u na biyu, daga nan sai ka koma kuma arewa ta gabas, kusan su ne za su zama kamar na uku. To kaga arewa ta yamma suna da gwamnoni kusan in ce guda 7, 6 duka 'yan jam'iyya guda ne, kuma ita ce jam'iyya ta shi Ahmed Bola Tinubu. In ka duba kudancin abin nan arewa, abin nan kudu yammacin kudu yamma wata kasashen Yarbawa, za ka ga kuma su ma za ka iske jam'iyyar kamar tana da rinjaye, ita ke rike da Lagos da kuma wasu jihohi. Kuma in ka dubi ita kanta Oyo, alama ta nuna shi gwamnan akwai matsala tsakanin jam'iyyar ta PDP da shi. To in ka koma arewa ta gabas, ita kuma dan takarar shugaban mataimakin shugaban kasa, mataimakin shi Bola Ahmed Tinubu, kuma can ya fito, sannan kuma dan kabilar Mishki suna waɗanda mutanen Buradisco din nan, to dan kabilar su ne, to kuma su ne ke yobe suke da yawa a yobe suke da yawa a Maiduguri. To kuma ga waɗanda ke nazarin siyasa da tarihi, suna ganin su mutane ne masu son nasu fiye da kowa. To kaga akwai wannan. To shi kuma in ka dubi na biyu,
akwai karfin watakila gwamnati mai ci a kasancewar jam'iyyar sai ta take mulki, akwai wani tasiri da wannan zai kara masa watakila?
Watan tasiri na gwamnati da ka mulki an yi sa'a shugaban kasa Muhammadu Buhari ne, ya yi suna akan ba mutum ne mai kauce hanya domin shi taimaka ma dan takara haka nan ba. To sai dai yaren shi wadanda yake suna tare da gwamnati, suna da karhi kuma suna da alƙawula, kuma suna son kada su daga budda da aka yi a gane ta ga hili. To za su yi kokari iyaka gwargwadonsu, ko ba don dan takarar ba, domin kada ilu ta jawo ba.
To ban kuma shi bangaren jam'iyyar PDP da dan takarar ta tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar, wace irin dama yake da ita shi kuma ta watakila da zai amfani ita ya sami nasara a zaben nan?
To kaga tsohon dan siyasa na kware da gaske, wanda an san shi kuma ya kware, kuma ya mataimakin shugaban kasa shekara 8, kayan shi mataimakin shugaban kasa ya yi takarar gwamna, kusan za a iya cewa ma ya ci takarar gwamna jasu. Kafin sannan kuma sananne ne ga abin da ya shafi siyasar Najeriya, ya san mutane, mutane sun san shi, yana hulɗa da mutane kwarai da gaske, yana da irin wannan. Sannan dan arewacin Najeriya ne, ya hito daga arewacin Najeriya, akwai alama cewa ba kamar irin da aka mara Buhari ba a 2015, amma ana ganin hitowa ce daga arewa za ta ba shi dama mai yawa. Kuma in ka dubi iyalin shi, yana da kokari na auratayya tsakanin kabilu, zaka iske ko a kasashen gabashin kudancin Najeriya da muke ce ma Ibo, zaka iske ba zai rasa aure daga can ba. A wajen kuma yammacin abin nan kudancin Najeriya, wajen Yarbawa ba zai rasa auratayya daga can ba, da kuma abokanin hulɗa na kasuwanci da abokanin siyasa, yana da su kwarai, ya san mutane. Wannan za a iya taimaka mishi kwarai ga iya lashe zabe. Sannan kwararre ne wajen hulɗa da manyan mutane na ƙasa, har da sarakuna. Ba shakka yana da kalubale na shugaban ƙasa wanda yawa mataimaki, ba a zaton wanda ya maka mataimaki har kuka shekara 8 ya fito kiri-kiri ya kware maka zane a kasuwa. Akwai wannan kalubale yana da shi, yana da kalubale kuma irin na siyasa irin ta Najeriya ta kabilanci, cewa a wannan lokaci namu ne, na kudancin Najeriya ne, don haka sai an bamu, akwai gwamnoni da ake takaddama da su. To amma kuma wannan baya hana a yi nasara wajen zaɓe, ya danganta daga yadda a matsayin na shugaba ya hulɗa da mutane, yayye kuwa da makamantansu ba zai iya hana shi kai labari ba.
Mu je ga sauran 'yan takarar, su ma akwai wani abu da ake gani kamar wata dama ce da kake ganin za su iya lashe zaɓen, kamar shi Kwankwaso da kuma Peter Obi da kuma jam'iyyarsu?
To watan kasan ita jam'iyya ta Labour tana da ƙarfi a ƙasashensu na Inyamurai, ga matasa da kuma ƙananan 'yan boko, da kuma duk inda ɗan ƙabila su shike, duk inda ka gane shi a ɓangare na Najeriya, haƙiƙani ko bai gaya maka ba Peter Obi yake yi, ko bai gaya maka ba, kaga ashe an gina abin akan ƙabilanci. Watan tun sadda anka kafa jam'iyya ta PDP, ta fara kafa gwamnati ta 1999, yan ƙabilar Ibo suna ganin tamkar suna da haƙƙi gare ta, suna da biyayya da ladabi da jewa mata kuri'a, kuma suna tawanta ganin cewa wani lokaci zai zo ita ce za ta ba su damar takarar shugaban ƙasa. To wannan karo da ba su samu takarar ba shi ya taba su, kuma in ka duba shi yasa sun kai Labour Party, ai ba Peter Obi kadai ba ne. In kana ganin take-take, kana ganin kamar ma an yi ƙarfin shi ba shi kadai ba ne. Suna son su nuna wani misali, wata in sun ka dace can ƙasarsu kuma ya lashe mafi yawan kuri'u na shugaban ƙasa, sun san bai kai labari, amma dai za su ba da wani darasi, suka son su ba waɗanda ke ganin kamar ba su da yawa, ba su da yawa, ya rashin yawan siyasa ba su da tasiri mai yawa ga siyasa, to za su aika wani darasi. To kaji inda babbar matsala su suke, watan cewa ko bai abin nan ba ya iya bata ruwa, ko bai sha ba to sai shi bata ruwa, amma in banda haka nan to babu inda za shi na. Tukwankwaso in ka duba siyasar Kano, ka dubi lokacin su Sardauna, ne ku sun kai su ba tashi hankali bane ga Kanawa. In ka duba lokacin shugaban ƙasa Alhaji Shehu Usman Aliyu Shagari, IPRP sun kai, bai hana zumunci mai kyau ba tsakanin marigayi Aminu Kano da kuma marigayi Shehu Usman Aliyu Shagari, bai hana ba. Don haka su Kanawa sun saba yin tasu jam'iyya daban, amma shi ma in kaga wani tasiri ya yi shi mai yawa shi ne a Kano. Watan abu ne kuma siyasar Kano ɗin yanzu ga sai a ganta kamar tana tsakanin shekarau Kwankwaso da Ganduje. To amma kuma tana iya wa jam'iyyar PDP banna ko ba 'yar kaɗan ba, hade idan an yi aiki da abin da kotun Najeriya ta ce, wadda ta ba da takarar shugaban tagarar gwamna na PDP a Kano ta ba dan gidan Abacha, ta anshe daga dan gidan Ambassador Wali. To kuma dan gidan Abacha mutane na gani ne kamar yana dasawa mai kyau da shi Kwankwaso. To kaga wannan ya kawo matsala ga ita kanta jam'iyyar ta PDP mai karfi a nan.
A nan za mu da sa'aya sai mako mai zuwa, inda za mu kawo muku wani sabon shiri. A madadin Farfesa Bello Muhammad Bada da kuma Jumbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin, Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
To masu sauraro, iyakacin abin da ya sauka kenan a shirinmu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Grace Alheri Abdu da ta taya ni gabatar da shirin, da Jumbe Hamza wanda ya haɗa shirin da kuma Bada Umarni, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.